Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban 2019, Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 na safe kenan agogon Ghana, wato karfe 12 na dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Jami'in jakadancin Amurka Gordon Sondland ya shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump cewa akwai sharadi da aka gindayawa kasar Ukraine da ta bude wani bincike da zai taimakawa Trump a siyasance kafin ta sami tallafin soji. Yan jam'iyyar Democrats da ke neman tsayawa takara zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 sun sami damar karshe ta tsayawa bainar jama'a a wani taron muhawara a kudancin jihar Georgia. Tsohon hafsan soji Benny Gantz ya fadawa shugaban Isra'ila Reuven Rivlin cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa, lamarin da ya tabbatar da buƙatar 'yan ƙasar su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya majalisar dattawan ƙasar ta yi wa wani ƙudurin doka da ya janyo cece-kuce karatu na biyu. To ko me masana kundin tsarin mulki suke cewa?
Yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta dakile yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman gurɓata tafiyar da gwamnati take yi lafiya.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Plateau Najeriya wasu al'ummomi sun rungumi shirin zaman lafiya da ya sa matasa bayyana cewa
mu matasa ne ake amfani da mu. Har jiya ma mun ce mun gaji, sai a ce mana mu je makaranta mu yi karatu. Mun dawo daga karatu kuma maimako a ba mu aiki sai a aike mu mu je daji mu je muna abun kunya, abun wanda ba daidai ba, gwamnati su taimaka.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abu take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labarin na safiyar yau. Jami'in jakadancin Amurka Gordon Sondland ya shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta, to amma da akwai sharadi da aka gindaya a 'yan watannin baya cewa kasar Ukraine ba za ta sami tallafin soji ba har sai ta bude wani bincike da zai taimakawa Trump a siyasance. Jakadan na Amurka kungiyar tarayyar Turai ya ba da shaida a bainar jama'a karon farko dangane da dangantaka tsakanin tallafin soji na Amurka zuwa ga Ukraine da kuma binciken da zai taimakawa Trump a siyasance.
We also have heard for the first time that knowledge of this scheme was pervasive. The Secretary of State was aware of it.
Na sani cewa mambobin wannan kwamitin sun sha har hada waɗannan matsaloli masu sarƙaƙiya a zaman tambaya mai sauki cewa shin an aikata ba daidai ba. Kamar yadda na bayar da shaida a can baya akan kiran White House da taron White House, amsar shine an aikata. Sondland ya bada gudunmuwar dala miliyan 1 ga bikin rantsar da Trump kusan shekaru uku da suka gabata kafin Trump din yayi masa tayin mukamin a Brussels. Yace yayi aiki da lawyer Trump Rudy Giuliani, wanda shugaban kasar ya ba aikin lura da dangantaka da Ukraine duk da yake baya bukata saboda ya keɓance wasu kafofin dangantakar ofishin jakadancin Amurka da kasar ta Ukraine. Sondland ya ce Giuliani bisa umarnin Trump ya shaidawa jami'an kasar Ukraine kai tsaye cewa shugaban Amurka na buƙatar shugaba Volodymyr Zelensky ya fito ƙarara ya bayyana ƙudurinsa na binciken tsohon shugaban ƙasa Joe Biden da kuma aikin da ɗansa Hunter yake yi a wani kamfanin iskar gas na kasar Ukraine da kuma ƙagen cewa kasar ta Ukraine ce ta yi katsalanda a zaɓen shekara ta 2016 domin taimakawa jam'iyyar Democrats a fafatawa da Trump. Ma'aikatan binciken sirri na Amurka sun bayyana cewa kasar Rasha ta yi katsalandan a zaɓen domin taimakawa Trump. 'yan jam'iyyar Democrat da ke neman tsayawa takara a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 sun sami damar karshe ta tsayawa bainar jama'a a jiya Laraba a lokacin da suka gudanar da wata muhawara a kudancin jihar Georgia. Taron na Atlanta shine na biyar tun daga watan Yuni, ya kuma hada hancin 'yan takara goma ciki har da 'yan takara da ke a sahun gaba a zaben kasa, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da Senator Elizabeth Warren da kuma Senator Bernie Sanders. Wani arjin ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan a jihohin Iowa da New Hampshire sun hada da magajin garin South Bend, Indiana, Pete Buttigieg a sahun daga cikin sahun 'yan takarar. Waɗannan jihohin suna da muhimmanci sosai a zaben a matsayin wuraren farko da masu zaɓe za su nuna zaɓinsu, da za a fara da wakilai masu tsayar da 'yan takara a Iowa a ranar 3 ga watan Fabrairu, da kuma zaɓen fidda gwani a New Hampshire a ranar 11 ga watan na Fabrairu. Tsohon hafsan soji Benny Gantz ya faɗa wa shugaban Isra'ila Reuven Rivlin a jiya Laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa, lamarin da ya tabbatar da buƙatar 'yan ƙasar ta Isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa da ya dabaibaye gwamnati. Dukkan 'yan majalisun dokoki suna da wa'adin kwanaki 21 domin tattauna haɗin gwiwar kafin ba da sanarwar sabon zaɓe. Rudan majalisar ta Isra'ila da ke da goyon bayan 'yan majalisa 61 ana iya naɗa shi a matsayin shugaban ƙasa. Wannan ne kuma karon farko a tarihin ƙasar da 'yan takarar da shugaban ƙasar ya wakilta suka kasa kafa gwamnati. Turka-turkar siyasa ta soma ne bayan gudanar da zaɓuka a watannin Afrilu da Satumba. Jam'iyyu biyu na Likud ta Premier Benjamin Netanyahu da Blue and White ta Gantz sun sami lashe adadin kujeru kusan iri ɗaya, lamarin da ya sa suka zama jam'iyyu biyu mafi rinjaye a majalisar. To sai dai ba ɗaya daga cikin jam'iyyun biyu da take da damar samun rinjaye na kujeru 61 da ake bukata domin tsaida shugaban ƙasa. Kuna sauraron labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen da matsalar ɗumamar yanayi ta fi shafa a duniya, da kuma suke fama da fari da ambaliyar ruwa. Ambaliya ta baya-bayan nan ta shafi mutane 547 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, a daidai lokacin da kuma fiye da mutane miliyan 2 suke fama da ƙarancin abinci. Masana kimiyya da sha'anin abinci sun ce matsalolin na yanayi, ko baya ga lahanta shuke-shuke da dabbobi da yake yi, yana kuma ƙara yawaitar sinadarai masu guba a abincin da ake nomawa. Yawan fari kuma musamman yana ƙara yawan guba a masara da dawa da alkama, waɗanda su ne manyan abincin da ake nomawa a ƙasar. Wani bincike da Jami'ar Queen ta gudanar a kayan gona da ake nomawa a Somalia da aka wallafa a farkon wannan shekara ya gano cewa sinadarin flaxitoxin, wanda aka fi ta'allakawa da haɓaka cutar sankaran hanta, yana da matuƙar yawa idan aka kwatanta da yadda yake a tarayyar Turai. Jami'ar ta ɗauki gwaji har 140 daga masara da dawa da alkama a shekara ta 2014, to amma ba a fitar da sakamakon gwajin ba har sai a farkon wannan shekara. A ƙarshe kuma, yawan kwankwaɗar barasa da 'yan ƙasar Rasha ke yi ya ragu da kusan rabi a cikin shekaru goma da suka gabata, inda a yanzu take ƙasa da ƙasashen yammaci kamar Faransa da Jamus, kamar yadda wani bincike na baya-bayan nan ya nuna. Binciken Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya gano cewa tsakanin shekara ta 2003 da 2016 shan barasa a Rasha ya ragu da kashi 43 bisa 100. A cewar rahoton, Rasha ta zama babban misali na samun nasara ga sauran ƙasashe domin su rage yawan ƙalubalen kiwon lafiya da tattalin arziki da shan barasa ke haifarwa.
A gaida Murtala Faruku, san ina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. A Najeriya, duk da ƙorafe-ƙorafe da ake yi a kan batun kafa hukumar da za ta sa ido a kan yadda 'yan ƙasar ke amfani da kafafen sada zumunta na zamani, musamman ma a fannin yin kalaman ɓatanci, wannan bai hana Majalisar Dattawan ƙasar ci gaba da bin hanyar ɗaukar wannan matakin ba, domin a jiya Laraba Majalisar ta yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu. Daga Abuja, ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Wannan dokar kariya daga batunci a dandalin sadarwa na zamani ta sake jan hankalin ƴan majalisar dattawan a karo na biyu ne a tattaunawar musamman a zauren majalisar, zaman da ya nuna galibin ƴan majalisar sun goyi bayan wannan kudirin dokar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana cikin ƴan majalisar da suka nuna fa'idar wannan kudiri kamar yadda ya yi mani bayani.
An ba da dama ka faɗa rukunin bakinka dan gyara abu ba dan bata abu ba, saboda haka kira da muke ga dukkanmu ƴan social media mu kare mu gyara abu ba bata ba. Ko mutum ne laifi ka ba shawara zai gyara laifinsa sai ka samu lada, amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum 100 su ce ayi abin kirki, sai kuma ya dauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai ke tayyan za kwada al'umma ba kuma daidai bane wannan.
Shi kuwa mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dattawan Senator Sahabi Ya'u yayi nuni ne cewa babu wani dalilin da zai sa gaban kowa ya fadi, saboda wannan kudirin doka fa sai ya samu ra'ayoyin al'ummar kasa nan ba da dadewa ba.
Su masu dandalin sada zumunta na yanar gizo suna da gaskiya akan cewa ana so a yi musu katsalandan ga abun da suke yi. Shi kuma wanda yake ganin waɗannan ne masu yin dandalin yanar gizo yana da gaskiya in ya ce to menene kariyar da za a ba iri na mai neman a kare mashi mutuncinsa, mai neman kada wani wanda ya zama to saboda wani dalili ya shiga cikin wannan rigar ya zalunce ni kamin bayani ya zo ya riga ya tozarta ni. Kowa na da nashi haƙƙi. Wannan shine magana ta gaskiya, kuma wannan abu da aka bayar aka ce a ci gaba da shi a cikin majalisa, an ba da izinin a ci gaba da shi ne saboda mi za a kai fagen da za a gabatar da shi ga bayan al'ummar Najeriya, wato public hearing. Kowa ya adda abin faɗa ya zo ya faɗa, daga ciki a tantance jama'a ta fidda doka ta gaskiya da kanta, jama'a za su yanke hukunci da kansu, amma kai da majalisa ta zauna ta take tattaunawa ta mai da shi doka in ya kasance ya zama doka.
Amma ga masani akan dokokin ƙasa Barista Mai Nasara Kogo Ibrahim ya gaya mani cewa wannan al'amari ba sabon abu bane, domin ƙasashe da dama suna amfani da irin wannan doka da take ƙara ƙarfafa zamantakewa da kuma kare haƙƙin al'umman su.
Idan muka yi la'akari da hurumi na sashe na 15 sakin sashe na 1 tsarin mulkin Najeriya da sashe na 15 sakin sashe na 2 da na 3 da yan magana haɗin kan ƙasa, da kuma sashe na 14 sakin sashe na 2 na hurumin tsarin mulki wanda yan magana tsaro ta ƙasa. To idan aka la'akari da wannan, to yana da muhimmanci a kafa wannan hukuma don ta dakile yawan zazanta abubuwa waɗanda za su kawo rashin haɗin kan ƙasa da kuma neman gurɓata tafiyar da gwamnati take yi a lafiya.
Ita wannan kudirin doka dai ta sha suka kuma tana shan suka daga kungiyoyi daban-daban, wanda daga cikin su sakataren kungiyar ƴan jaridu na ƙasa Shu'aibu Leman ya nuna mamakin abin da yasa ake kokarin tabbatar da wannan kuduri ya zama doka.
Abin takaici shine gwamnati ko jami'an tsaro sun gagara yi koko sun kiyan komai saboda su kare lafiyar ƴan jarida. Wannan kuma yana faruwa ne da gangan, saboda yawanci mun gane cewa ba a son bincike, ba a son tone-tone.
A halin yanzu dai an mika wannan kudirin dokan wa kwamitin kula da shari'a domin a tsabtace shi kafin a fara sauraron ra'ayi na al'umman ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Magina Dauda da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya, inda al'ummomin Irugwe da Bace da ke karamar hukumar Bassa a jihar Plateau suka kulla wata yarjejeniyar zaman lafiya don ci gaban yankinsu. A wani taro da al'ummomin yankin suka yi, sun yarda su yi amfani da sulhu wajen magance matsalar kan iyaka, sai da ayyukan ɓata gari da ke haddasa kashe-kashen jama'a da lalata dukiyoyinsu da yaƙi da kuma yawaitar makamai a yankin. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta hada mana daga Jos.
Shugaban raya al'ummar Irigwe, Honorable Sunday Abdu, wanda ya karanta yarjejeniyar a madadin al'ummomin biyu, ya buƙaci hukumar kula da kan iyaka ta ƙasa da ta sake duba shatin kan iyaka da ke tsakanin yankunan biyu. Ya kuma buƙaci gwamnati da ta kai wa al'ummomin ababen more rayuwa kamar hanyoyi da ruwan sha.
Dama tun can muna ƴan uwa ne, abokan zama da harka da aurayya. Mu muka ce to irin wannan zaman doya da manja ba za ta haifar mana da ame ido ba. Dalilin kenan da yasa muka ce dole ne mu nemi inda zaman lafiya take, mu kama ta, mu rungume ta, mu yi rayuwa da ita.
Shi ma shugaban raya al'umar bace wanda aka fi sani da Rukuba Jacob Adingu Agal yace za su dora ne kan zaman lafiya da suke da shi.
Muna da zaman lafiya ma amma dan damoyi kadan kadan na rashin ganewa ne shine kan kawo wayanan. To amma mun fita mun fada ma junan mu gaskiya na cikin zuciya za su mu danko zaman lafiya.
Sarakunan yankin sun halarci zaman Brangwai Irigwe Reverend Ranku Aka ya shawarci jama'a da su zauna lafiya da juna.
Ba za mu ba ku kunya ba mu saraku na duk wa'azi da kuna so mu koma gida mu yi za mu yi wa mutane abin da yake kawo damuwa a cikin sunan Yesu an kawo da shi yau mu yi hankali da junan mu mu zauna lafiya
shi ma daga cin kakke wanda ya wakilci Utu Ugoki ce Ati Adamu Azabu yace
daga yau na tabbata Yesu ya yarda akan cewa zaman lafiya sakamakon ku ba ta Irigwe ta zauna kenan.
Wakilin runduna da ke wanzar da zaman lafiya a nan jihar Plateau Brigadier General Muhammad Bello yace runduna suna kan gudanar da ayyuka don tsaftace jihar Plateau daga hannun bata gari.
Mun yi operation na sojoji a wuraren da yawa. Mun kama mutane ƴan ta'adda ƴan bata gari duk mun kakkama su tunda ba a fada wurin yanzu su da su sune za su fi gane inda damuwan yake sai su zo su zauna tare su ga inda al'amarin zai iya gyaruwa.
Kare guda kuwa matasan yankin sun buƙaci gwamnati da ta samar musu da ayyukan yi.
Sunana Cinje Dodo Justice idan kika duba irin wannan matsufin mu matasa ne ake amfani da mu har jiya ma mun ce mun gaji sai a ce mana mu je makaranta mu yi karatu mun dawo daga karatu kuma maimako a ba mu aiki sai a aike mu je daji mu je muna abun kunya abun wanda ba daidai ba gwamnati su taimaka ta wurin ba da aiki da kuma empowering matasa.
Sunana Samuel Adubsin Aziz mun yi godiya ma gwamnati mun kuma yadda da juna cewa za mu yi zaman lafiya domin mu ne manyan gobe.
Gwamnatin jihar Plateau ta bakin daraktan shirye-shirye a hukumar inganta zaman lafiya ta jihar Godwin Okoko yace za su ci gaba da hada kan jama'a har sai an fahimci juna.
Mu tabbata da duk abin da aka yi dare shi yiwa za a aikata shi zaman lafiya shine karuwan gari duk zai mu ci gaba da irin wannan aikin.
Taron ya hado kan mata dattawa matasa da malaman addini daga yankunan biyu. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 da minti 18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka muiwa. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Na Abdulkarim Danye shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakan yin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Saidu, shugaban Hausa Fulani Hadaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Minista Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantan.
Tuni aka ce maganin mantuwa. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara kawo muku musayar miyau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya inda ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara. Hajiya Maryam Mamman Nasir shugabar kungiyar Arewa The Way Forward Initiative tana kan bayani kenan lokaci ya kwace mana inda kuma zamu dosa kenan yau.
Al'amarin sata yara a ko ina a duniya ba karamin laifi bane ba. Ka dauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba. Kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Nigeria babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi. kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da mun shari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sakin su wata uwar da safi danta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba zaka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ne zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴan mu suna yawo da ƴaƴan da iyayen su suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayen su Allah ya dauki ran su ƴan uwan su sun kisa sa ido akan su da ƴaƴan da aka debo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a Kano ka shiga angwani ka ga ƴaƴa wallahi ba za ka iya kirga su ba yawo suke kaman ba su da iyaye wani dan sai ya kwana 10 ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillah yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da ƴaƴa 6 wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa ƴaƴan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai wa ɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an bashi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kaman yadda tsarin mu yake a arewa da safe zaka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiya ba zai je ko ina ba zai je makarantar nan da safe yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform din sa ya ci abinci ya shirya tafi islamiya ya tashi magariba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi babu shi a baki yake ba a zuciyarki ba in kaga da ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda ƴaƴan mu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adar sa daban addinin sa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyar nan an san an yi wannan abu ba daidai akai ba
Maryam zan iya cewa kusan wannan shi yake sa Najeriya ake ganin shi an ƙara dagewa wajen hada kan kasar ya zama Najeriya kasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba kuma manta ba wani yaro da aka kawo misalin sa Yunus Yelo ina jin har yanzu ma yana daure kamar an ce ya sato ta yayi ya kawo ta Kano ina jin har karuwa ma suka samu wannan abun wata kila shi yasa ba mamaki Hajjia Maryam take cewa inda daga kudu ne aka sato ni ina ganin ba lalle haka bane kowa yana da iko yi magana a kasan nan idan aka yi masa abu ba daidai ba ya fito ya yi magana babu maganan wani bambanci illa iyaka yi mutum baya son yin magana ne sai ya yi shiru amma kowa yana da yanci a tsarin mulkin Najeriya in aka yi masa abu ba daidai ba ya ce an yi abu ba daidai ba shi wannan yelo din nan kusan an yi Allah wadai da abin da ya aikata saboda ba daidai ba ne a je a ɗauko ƴar mutane ba tare da sanin iyayenta ba ko da mata yadda ta bar addini nata ya kamata iyayenta sun san inda take sun yadda sun aurar da ita tukuna ga wani mutum ba mutum ya sheko da gudu da wata yarinya ya dawo da ita wani waje ba amma ba su samu rai zuwa lokacin da wannan abin ya faru me kuka faɗa ne a lokacin
ai mu ma mun ba da goyon baya a hukunta wannan yaro domin wannan abin criminality ne kar a dauki abin da aka yi na mutum ya ji aikata tsiya sai a ce a za a makale ko kuma a sa a cin addini to matsalar muke da shi kenan ko a kan kabilanci ko wani abu mutum da ya aikata laifi a dauke shi wanda ya aikata laifi a hukunta shi inda ya kamata amma da yawa abubuwan ke faru ba yin komai shine irin abun ke yake samu ci gaba inda an dauke mataki kamar na wannan yaron gaskiya an dauke mataki amma su irin su irin su suna nan da yawa wanda ake barin su so a dauke mataki mai tsanani duk wanda aka same shi aikata irin kamar wanda aka ce na aka je aka same su aka san anyamarin nan ya kamata gwamnati ta dauke mataki domin ba dauke mataki ba irin wayannan mutane su kawo mana tashin hankali kwarai
so a bari mu koma wajen igwe matches wanda kusan na san dan gogurwaya ne mai campaign din zaman lafiya igwe abin da yasa muke so ka yi jawabi dan na san wasu na ga suna magana cewa yan kabilar Igbo ne suke sace Hausawa suna zuwa suna canza har da wata yarinya mai da ita ciwo ma ake mata aski ta koma kaman kan baza to wata kila wannan abun ya damu wasu mutane shin wannan abun abu ne wanda Igbo suka amince da shi cewa za a iya dauko wani yaro a karbe shi inda ma yaran ma suka yi sa'a da ba kashe su aka yi ba wasu ma har makaranta aka sa su wata kila can jara nan bara din ke za ka ce Igbo
Barka da dai nagode za ku ya kuri ku lalaba da Hausa na saboda na san ba zan yi kaman da malam yana tayi sacin yara ko Kristan ne ko Muslim ne a hannun a gaban Allah ba daidai ba kuma muna so mu inda za mu yi mu bi da gaske ba a kasan da ba a barayi abun da ya kamata mu sani ba garin da ba a barayi now an sace yanzu an sace yaran daga Kano zuwa Anambra inda an yi bincike sosai da hannun ɗan arewa a ciki da hannun ɗan Igbo a ciki kuma ya kamata a yi tambayoyi sosai
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilan mu a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherin sa kada ku manta za ku iya saki sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune
madalla gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali to kafin mu kammala shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
to baballe jami'in jakadancin Amurka Gordon Sondland ya shaidawa zaman sauraron bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta amma da akwai sharadin da aka gindaya a yan watannin baya cewa kasar Ukraine za ta sami tallafin soji ba har sai ta bude wani bincike da zai taimakawa Trump a siyasance. Yan jam'iyyar Democrat da ke neman tsayawa takara a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2020 sun sami damar karshe ta tsayawa bayanar jama'a a jiya Laraba a lokacin da suka gudanar da wata muhawara a kudancin jihar Georgia. Tsohon haftan soji Benny Gantz ya fadawa shugaban Isra'ila Reuven Rivlin a jiya Laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da bukatar 'yan kasar ta Isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa ya dabaibaye gwamnati. Dukkan 'yan majalisun dokoki suna da wa'adin kwanaki 21 domin tattauna haɗin gwiwar kafin bada sanarwar sabon zaɓe. Duk da majalisar Isra'ila da ke da goyon bayan 'yan majalisa 61 ana iya nada shi a matsayin shugaban kasa kuma wannan ne karon farko a tarihin kasar da 'yan takarar shugaban kasa wato da 'yan takarar da shugaban kasa ya wakilta suka kasa kafa gwamnati.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyina da ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.